Manunia. Jan gamzar-gamzar da wasu talakawa ke yi a Najeriya ya sa wasu ƙungiyoyin matasa da kuma jam'iyyun adawa ga yawa duniya cewa a gaskiya akwai matsala game da maganar canjin kuɗi na gwamnatin shugaban ƙasa Buhari.
Ka san nawa ne buhu masara kafin wannan policy kuma gobe an kaje kasuwa ka san nawa ne dole ne a tausaya wa talaka.
Wannan zai iya kawo fitina in ka hana al'umma kuɗin su da suka je suka ajiye wanda doka ta ce in ka sa kuɗinka a banki za ka iya karɓa a kowane lokaci.
Sai dai kuma a yayin da mahukunta a jihar Kano ke cewa ana ci gabar karban tsaffin kudade wasu cewa suke ya kamata dai kawai talaka ya koma ga Allah tunda wurwuri.
Duk inda ya kama a Kano ana karɓar kuɗi, inda ba a karɓa ba kuma ya zama laifi. Yanzu misali ko kansa gwamna kwanan nan ya je ya rufe waɗansu kantuna.
Wallahi talakan Najeriya abu ɗaya zai sa a gaba. Ya sa Allah a gaba kamar da Allah ba shi iko ya tura Muhammadu Buhari kati bai da kuɗin da zai campaign.
Game da ƙarar da wasu gwamnoni suka kai gwamnatin tarayyar Najeriya kuwa barista Muhammad Zariye ne ya zira zaren zargi ga gwamnonin da ya ce siyasa suka saka don nuna wa 'yan Najeriya kamar su ne na gari.
Gwamnonin nan suna wannan abu ne kawai don su nuna gwaninta, su nuna su wasu jarumai ne wajen kwato ma talakawa hakki bayan ba wanda ya kai su murƙushe hakkin talakawa a jihohinsu.
Waɗannan fa so mun taɓuka tatso cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na Manunia. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da kan zo muku duk juma'a a farkon wayewar gari. Shiri na 105 cikin jerin shirin Manuniyan da ke kokarin cikawa masu sauraro buri. Mai yiwa burin kuma amana tattagar talakawa don tafiya tare ta sa wasu kungiyoyin matasa a arewacin Najeriya suka kira taro suna tabbatarwa da duniya cewa su kam a matsayinsu na 'yan arewa suna da wani kuduri. Ambassada Bilal Tijjani Faki shi ya magana da kungiyoyin matasan arewacin Najeriya da suka tattara matasa sama da 100.
Canjin kuɗin ba daidai bane, gwamnatin da ta yi ba daidai bane, amma shi Atiku Abubakar idan yana ganin ba daidai bane a matsayin shi ɗan takara sai ya ce kuma wannan abu ne mai kyau.
Ana ganin zai hana maganar amfani da kuɗi ranar zaɓe ne.
To ai amfani da kuɗi ranar zaɓe mun san a ina aka fara, kuma ba wai muna magana akan facewa wannan gwamnati a wata goyon baya bane. Waɗannan jam'iyyu guda biyu da suka yi mulki shekara 16 da baya da wanda take 8 kowa ya san me suka yi. Yanzu magana ake ta waye zai taimaki talaka, waye zai fitar da Najeriya daga halin da tsinkanta a yau.
Ba ku fargaba a ce ana amfani da ku ne a matsayin matasa dan ganin an saida wata aqida ko wata manufa wannan ɗan takara.
Kowa ya san gaskiya, ka san nawa ne buhu masara kafin wannan policy, kuma gobe an kaje kasuwa ka san nawa ne an karye mutane ana kuma kan karya su, dole ne a tausaya wa talaka.
A makon jiya ne aka ce maganar sauyin kuɗi a Najeriya ta sa wasu jam'iyyun adawa sama da 10 sun fara ɗari-ɗari. Sai dai kuma tuni shugaban ɗaya daga cikin jam'iyyun adawa a tarayyar Najeriya ta SDP Alhaji Shehu Gabam ya bayyana yana baje bayanin bayyana wa duniya cewa hatsarin wannan sauyin kuɗi fa ya kai matsayin da babu wata maganar bambancin jam'iyya cikin wannan lamari.
Jam'iyyar SDP ba ta cikin jam'iyyun da suke ce za su kaurace wa zaɓe in an sake ɗaga karɓan tsohon kuɗi. Babu wanda yake cikin hankalinsu da zai yadda a karɓi dukiyar al'umma a sa a banki sannan a hana su je su karɓi kuɗinsu don biyan buƙatunsu ko harkan abinci ko rashin lafiya ko wata matsala tasu. Abin da ke faruwa a Najeriya ba maganan party bane, maganan ya za a Najeriya ne ma ta zauna lafiya a yi zaɓe. Wannan zai iya kawo fitina in ka hana al'umma kuɗinsu da suka je suka ajiye wanda doka ta ce in ka sa kuɗinka a banki za ka iya karɓa a kowane lokaci. A Lagos an je an yi attacking banki, Oyo an yi attacking bankuna, ta ina ta wannan abun zai iya yiwu.
Shi ma dai wani ɗan canjin kuɗi a Najeriya Alhaji Umar Garkuwa ya gaya wa wakiliyar Manuniya cewa wannan sauyin kuɗi fa ya maida mai doki ne kawai ya buge a kan kuturi.
Idan kika duba wannan al'amari gaba ɗaya yau aka zo aka ce babban kotu ta ce ta ɗage zuwa ran 22 ga wata, sai mu gode wa Allah. Allah shi ya san me zai faru daga nan zuwa ran 22 ga wata. Ina tabbatar miki cewa wallahi talakan Najeriya abu ɗaya zai sa a gaba, ya sa Allah a gaba kamar da Allah ba shi iko ya tura Muhammadu Buhari kati bai da kuɗin da zai campaign. Wallahi tallahi talakan Najeriya tsaya da addu'a zai ga abin da zai faru da gwamnatin Muhammadu Buhari idan har da ya tunani ya gyara wannan al'amari ba. Wallahi tallahi ba wanda zai lalata arzikin jama'a gaba ɗaya. Allah zai hukunci akai, mun jira hukuncin Allah.
Sai dai kuma sanata Kabir Gayen jihar Kanawa ya da bakin gaya wa duniya cewa yanzu a jihar Kano fa ana karban tsaffin kudaden da yace wannan kuma wani abu ne da su a jihar Kano suke alfahari.
Ke kara ba laifi bane. Ba sunan Buhari aka ce an kai Buhari kara ba. An kai gwamnatin tarayya kara kuma shine shugaban gwamnatin tarayya so babu laifi wannan kara za ta sashi kada ya gaza. Kuma karar ta yi amfani. Alhamdulillah ta dakatar dan jama'a mu shigo da canjin kudin su. Kuma yanzu duk inda ya kama a Kano ana karbar kudi inda ba a karba ba kuma ya zama laifi. Yanzu misali ko kansa gwamna kwanan nan ya ji ya rufe waɗansu kantuna akan su sun yi karba.
A cikin karar zabe jami'a mai mulki ƴaƴanta suna ringimo har ma wasu daga ciki sun ma ka shugaban kasa a kotu. Kana ganin cewa irin wannan yanayin zai haifar ma ita jam'iyyar taku dame ido?
Wannan lissafin na ko boka kake ba za ka ce wannan bayanin ba. Dalili shine wannan rigimar bata shafi jam'iyya a kasa ba. Kokari muke ma mu kare ƴan jam'iyyar mu su gode rike mu da mutunci. Misali dan jam'iyya na cin wahala, gwamnati ta yi police mara kyau. Mutane ƴan jam'iyya suna cin wahala. Dole mu wakilan jama'a ne mu fito mu soki wannan mu ce ba dai ba. Ni na fara wannan masukan abin nan a Najeriya, duk Najeriya ni na fara magana. Na ce ba ai daidai ba. Ai adalci ba in dan kai ne dan kana dan siyasa neman kudi dan siyasa zai je nemo kudin shi tun ma kafin zabe
tun bayan tattagar batun canjin kudi zuwa gaban kotun kolin da wasu gwamnonin tarayyar Najeriya suka yi wasu ƴan Najeriya ke ganin kamar ta riga ta yi wari sai dai kuma mai magana da yawun gwamnonin tarayyar Najeriya Abdulrazzaq Bello Barkindo ya baje bayanin bayyanawa ƴan Najeriya cewa ba rigima bace amma dai maganar sauyin kudin ce kawai suke ganin dole a sake sabon nazari.
Gwamnonin Najeriya ba wai suna fito na fito ne da shi gwamnan babban bankin tarayya ba. Abinda suke nuna shine wannan matakin da ya dauka ya kawo mutane wahalhalu iri-iri kamar yanzu a jiha kamar Jigawa akwai kasuwar da ake samun kusan naira biliyan guda ake cinikayya da shi a cikin ranar kasuwa amma yanzu kasuwar ba dama ta ci domin babu. Saboda haka suke ganin kamar ai matakin ne bai zo a lokacin da ya kamata a dauke shi ba sannan kuma bai yi wa mutane adalci ba. Don yanzu abinda gwamnati suke cewa kwaci ake wa mutane tunda a kasar nan yanzu ana sai da kuɗi. Sai ka ga mutum yana da naira 100 yana so ya canja sai a ce sun yi ba da naira 100 a bashi naira 70. Wannan bai dace ba. Gwamnati suna ganin inda an bari kuɗin su sulale ne daga cikin kasuwa. Bankin tarayya tana cirewa kadan 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 har sai ya zama babu tsohon kuɗi a cikin kasuwa.
Sai dai duk da sukuwar sukar jawabin shugaban kasa Muhammadu Buhari na jiya Alhamis akan maganar sauyin kuɗi wasu na cewa ai shugaban kasan ma ya yi kokari. Barista Muhammad Ibrahim Zariya na cikin lauyoyin da ke ganin karar da gwamnonin suka kai akwai lam'a kuma ya ce su kansu gwamnonin siyasa suka saka kuma ya ce ƙuri'u kawai suke son ganin sun yi guzuri.
Jawabin shugaban kasa da ya ba shi da nasaba da maganar domin duk rigimar da ake yi a kai shine gwamnan babban bankin Najeriya ya ce ba a shigar da shi a cikin wannan ƙara ba kuma saboda haka duk wani hukunci da zai biyo baya ba shi da wani abin da zai sa ya shiga ciki tun da ba fadan da ba ruwanka mene naka a ciki shi yasa yake tutiyan yake buga kirji cewar shi fa ba ruwan shi a cikin wannan shari'a kuma ya kamata a ce su gwamnati sun shigar da babban bankin Najeriya ne a cikin wannan shari'a din domin shi ita babban kotun Najeriya tana da hurumi ne direct idan akwai rigima tsakanin gwamnatin jiha da gwamnatin jiha ko gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya. Na biyu kuma ni abin da nake so a fahimta kawai shine gwamnonin nan suna yi wannan abu ne kawai don su nuna gwaninta su nuna su wasu jarumai ne wajen kwato mu talakawa haƙƙi bayan ba wanda ya kai su murƙushe haƙƙin talakawa a jihohinsu. Saboda haka wannan siyasa ce kawai ana neman ƙuri'a ana neman yardan jama'a a ƙwararren lokaci. Ya rage na jama'a in sun ga za su yi siyasa shiga cikin wannan yaudara su shiga in kuma za su bude ido su yi hukuncin abin da ya kamata su yi hukunci akan abin da ya kamata amma kar su yadda da yaudara da nuna bajintan ƙarya wanda a da ya kamata a yi musu ba a yi musu ba su bude ido wannan shari'a an siyasantar da ita ana neman ƙuri'a ce kawai da wannan shari'a.
Duka iyaka batutuwan da zamu iya bajewa kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar dukkanin masu muzuran matse mu rafi iko cewa kwanakin da aka kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun cikin sauri domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 101 ne su yi sallamar sakin kudirin da suke ganin sun dafe saboda a dokar kasar nan babu wata maganar ƙari kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman da Shamsiya Ibrahim za babban binin tarayya Abuja da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai mamman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da masu sauraro ke cewa su suke karawa shirin manuniya taurari. Ni Isa Lolikara da kan shirya an gabatar nake cewa sai kono mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.